أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل يا رسول الله ما كنت بدعا من الرسل بانيني فركم أنبا وابا فاتو أبوه أن دفكي مني دكا أني وأنبا وانا وأن أبوه دكنا الله يقايا مني ناجل بارس bani ne farkon annabawa. An yi annabi Adam, an yi annabi Idris, an yi annabi Nuhu, wanda shi ne farkon wanda ya sha gwagwarmaya da gumaka. Masu cewa annabi Nuhu shi ne farkon manzanni, wannan ba haka ba ne. Annabi Adam shi ne farkon manzanni, domin shi ne manzon ‘ya’yansa shi ke koya musu addini. Mun ji kuma ‘ya’yan na sun iya addini. Domin da aka karanta mana wasu dalilin da Abraham da Adam bin Haddi iqarraba qurbanan, kaga sun gabatar da ibada kenan. Fatuqbil min hadi ma lam taqabbal min akhar, qala la aqtulanna, dayan sai yace zan kashe ka. Qala inna ma taqabbalu Allah minal muttaqin, dayan sai yace ai ba ni ne dalilin aka yi karban ibadar ka ba, dama Allah yana karban ibadar masu tsoron sa ne. Har zuwa dai ƙarshen ayoyin muhawara su duka tana nuna cewa sun san Allah, sun san addinin Allah. To waye gaya musu in ba babansu annabi Adam ba? Kenan annabi Adam lallai mursali ne. Annabi Adam annabi ne mursali. Sannan su shi su a komokan annabi Idrisu, kakan baban Nuhu, sannan Nuhu, sannan Hudu, sannan ga sunan dai yadda kistanta mana su. Ba ni ne farkon annabawa ba. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufal bi wala bikum, kuma ni ban san abin da za a aikata da ni ba, ban san abin da za a aikata da ku ba. To wannan al-haddul fasil kenan bayna Allah wa bayna ibadihi, wato tsakanin Allah da bayinsa akwai haddi wanda ba wani abin da yake shiga wani, Allah shi kadai, bayinsa kuma daban. To annabi sai ya shigo cikin bayin nasa, ya zama ɗaya daga cikin bayin Allah, shugaban bayin Allah. To sai Allah ya ɗaukaka darajarsa, ya fifita shi a kan kowa, ya ce wa rafa'ana laka zikraka. A nan annabi ya ce in gaya muku ba ni ne farkon annabawa ba, kuma ni ban san abin da za a yi da ni ba, ni ban san abin da za a yi da ku ba. Ni dai iyakana mai yin gargaɗi ne in yi bayani. To Allah dai ya gaya masa abin da zai yi da shi. Ya ce masa inna fatana laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yunzirka Allahu nasran 'aziza. Allah ya sanar da shi abin da zai yi da shi. Shi da al'ummarsa duka. Yawma la yufdi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nurun yasdi bayna aydihim bi imani. Allah ya gaya masa yadda zai yi da shi, da yadda zai yi da wanda suka yi imani da shi, da yadda zai yi da wanda ba su yi imani da shi ba, sallallahu alaihi wa sallam. Bid'an bid'a, maganan kalmar bid'a ta cika bakunan mutane, musamman a waɗannan zamanin da aka tashi ana yaƙan musulunci. Da wannan kalmar ake yaƙan musulunci, abunda wanda suke so su rushe musulunci, duk abin da ka tafi bid'a. To sai suna ƙarya mutane, an ce musu masu bid'a ne. To lalle ba kafirai ba ne, masu addini ne, suka aikata wani abu saɓanin yadda sunna take aikatawa. suka yi bid'a. A bayan ce musu bid'a, bid'a kuma a ce musu mushrikai, a ce musu kafirai, ai sun huta a ce musu kafirai ko mushrikai, tunda aka ce masu bid'a ne. Wata rana akwai Sheikh Adam Bilori ya je ya gamu da Bin Baz, shugaban Wahabiyawa na Saudi, tare da wani babban mutum na nan Kaduna, sai ya tambayi Bin Baz, yace shin ɗari ungwali ya kafirci ne? Yace la la bid'a. Sai ya gaya babban mutumin na Najeriya, suka kaji kar mu koma Najeriya, ka riga cewa ɗari ku kafirci ne, bid'a in ji malamin ku kaji. To bid'a dai abinda ake kira bid'a, abinda aka kawo cikin addini wanda bai annabi bai yi ba, bai ce a yi ba, sahabbansa ba su yi ba, ko bai da asali cikin addini, to shine ake kira bid'a. Amma ba wai kowane abu ne abinda ba a yi zamanin annabi shine bid'a ba, dole sai an kasa abin kashi biyar. Wannan alqur'ani da yake hannunmu duk gabaki ɗaya ya cika, kamun annabi ya bar duniya duk alqur'ani ya cika, amma babu shi a haɗe a wuri ɗaya. Wannan yana hannun wancan, wannan yana hannun wancan, wannan yana haddace kan wancan, amma babu shi a haɗe a wuri ɗaya, sai da zamanin Sayyidina Abubakar ne da aka yi wani yaƙi, mahaddata suka yi shahada da yawa. Sayyidina Umar ya ce, Sayyidina Abubakar, wajibi mu ka ba da umarni a tara alqur'ani, a rubuta shi, a maida shi ɗauri ɗaya a ajiye. In ba haka ba, idan mahaddata sun ƙare fa qur'ani zai tafi. Ya ce, ka tashi gabani wuri, yau ba don kai ne ba, da wani da ya ga yadda zan yi da shi. Abinda annabi bai yi ba, bai ba da umarni a yi ba, kai ne za ka bani shawara ni in yi abin? Sai na umar ya ce, wallahi alheri ne, ce ni dai ka tashi ka bani guri, abinda annabi bai yi ba, bai ce a yi ba, ba za ka sani in yi shi ba. To shikenan, Allah da ya sa wannan shawara, ya buɗe zuciyata, ya sa mini, ina roƙonsa ya buɗe zuciyar kai ma ya sa maka. Sai ya tashi ya tafi. Da ya tafi, suna bakar ta kira mini Umaru, a'a, maganar da kamar nan fa yi tashi gani fa, lallai Qur'anin nan fa yanzu ana kakkashe wanda suka haddace shi, wata za a neme shi a rasa. Ya kamata a rubuta shi, a yi masa ɗauri guda a ajiye, don saboda na ba su samu. To na gaya maka dama, na roƙi Allah ya buɗe ƙirjinka yadda ya buɗe ƙirjina. To yanzu ya za mu yi, ce da za mu yi, annabi na da marubuta sun fi 30, wanda zai ce wani ma ya taɓa masa rubutu, wani ma ya taɓa masa rubutu, amma mafi ya yi masa rubutu na wahayi ba kaman Zaid bin Sabitin, saurayin nan baran sare makwabcinsa saurayin nan. Shi ya kamata mu kira shi. A kira shi, aka ce ga abinda muke so a yi, ana mahaddata suna mutuwa, idan sun ƙare fa Qur'ani zai tafi, ya kamata a haɗa Qur'ani a tara a rubuta shi ɗauri guda ajiye. Abinda muka kira ka don kai mana kenan, ku ne masu rubutuwa manzon Allah. Sai ce a'a, abinda annabi bai yi ba, bai ce a yi ba, bai sa mun yi a zamaninsa ba, shine yanzu a zamaninku za ku sa mu yi? To da ku sa mu ɗauki duwatsun gari, ku sa ni in ɗaukan duwatsun garin nan a ka, ya fi yin sauƙi, ku sa ni abinda annabi bai sa ni yi ba. Sai ya tashi ya tafi. Suka ce, to Allah ne da ya buɗe zuciyarmu, ya sa mana wannan shawara, kai ma ya buɗe zuciyarka. Da Zaid ya tafi, can jima sai ya dawo, abinda kuka faɗin nan fa ya shige ni. Lallai ya kamata Qur'anin nan a tara a rubuta a ajiye shi waje ɗaya. Shikenan sai suka yi shawara, suka nemi mahaddata marubuta, aka sa, aka yi shela, aka ce duk wanda yake da waɗansu takardu abun rubutu na Al-Qur'ani a wajensa, ko wanda ya haddace wani abu na Qur'ani ya kawo fadan Abubakar, za a rubuta ana so a mai da Qur'anin ɗauri guda. Aka yi ta kawowa ana rubutawa, aka yi ta kawowa ana rubutawa, aka yi ta kawo, in a ka yake ka zo ka karanta a rubuta. Amma in ba kowa da kowa ne ya san karatun ba, sai ka nemo shaidar mutum biyu. In karatun da ba kowa ne ya san shi ba, sai ka nemo shaidar mutum biyu, sannan a karɓa. Aka yi ta rubutawa, aka yi ta rubutawa, aka yi ta rubutawa. Can sai an kusan ƙarewa, sai wani ya ce, akwai wata ayan da na sani ba ta nan, ko wanda ya santa ba a garin ne yake ba, ba a sa ta cikin wannan rubutu ba. ومنهم من قد ينهب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا to sai aka je aka dauko ayar aka sa a cikin suratul ahzab kana nan sai Hudzaifatul Yaman ya kawo ayoyi guda biyu daga jahakun zuwa karshen sura yace wannan ayoyin alqur'ani ne ba a sa su cikin wannan rubutu ba a sa shi suka ce na shaida aka nemi wanda ya san wannan ayoyi aka rasa ba wanda ya san laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa karshen sura to sai ce to an nemi shaida an rasa to wata rana annabi ya sai doki ya sa ni shaidan matsayin shaidan mutum biyu. In kun karbi wannan, ku karbi wannan karatu kusa. Sai suka ce kan wannan maganar kana da shaida, sai wani ce ni ma ina nan, ni ma na sani, ni ma na sani. To sai aka karbi wannan ayoyi aka sa su. Abinda yasa annabi ya mai da shi shaidan mutum ɗaya, annabi ya sai doki a kasuwa, zai je ya biya a gida, mai doki yana biyo shi. Sai ya ce da ya yi nisa, sai ana taya doki, sai aka tsuga doki kuɗi ya wuce yadda annabi ya saya. Sai mai doki ya ce malami, malami ka dakata, in ba za ka sai doki na ba zan sayar. Annabi ya ce ah, dokin naka da na riga na saya tun na kasuwa. Ce a'a, ka ce bi ka gida za ka sai doki. A'a, ya aka yi haka, ni na sai dokin ka ba. A to ai addinin ku sai da shaida, yanzu kana da shaidan mini ciniki na sai na sayar maka da dokin nan. Ce a ni da abin da sai na sai doki. Ce a ni abin da kace bi ka gida ka sai doki. Sai a ga Huzaifa, sai annabi, sai Huzaifa ce ya Rasulullah, ina nan aka yi, ina nan aka yi cinikin, ina nan aka yi cinikin. E to shi kenan, aka nemi wani aka rasa. To kai kana nan, e to na mai da kai shaidan mutum biyu. Cinikin doki ya zartu. Sai Huzaifa da ya kaɗa ya ce da annabi, ce kai Huzaifa gaskiya ba baka nan na sai dokin nan. Amma ka ce ka yi shaida. Ya ce haba ya Rasulullah, duk maganar da kike faɗa cewa daga Allah maganar take, ina nan ne, abin kuma na yadda da ita gaskiya ne. To aka haɗa wannan Ƙur'ani, da aka haɗa shi sai ya zo ba ƴaƴa ba wasali, ba ƴaƴa ba wasali. Sai aka ajiye shi wajen Sayyidina Abubakar. A lokacin yadda ake karɓan tahiyya, haka ake karɓan karatun daka, ba wani rubutu, ba wani, ana rubuta ne don a aji ko don a haddace. To shikenan, da Sayyidina Abubakar ya rasu, sai littafin ya koma hannun Sayyidina Umar, ba a bukatarsa, kowa daka ake ba juna karatun. Da Sayyidina Umar ya rasu, littafin ya koma hannun Ummul Mu'minin Hafsa, dama cikin matan annabi ita kadai ce wanda ta iya rubutu, har Aisha ba ta iya rubutu ba. Sai littafin ya koma hannunta. Yana hannunta zamanin Sayyidina Usmanu, magajin babanta. Sai aka kawo ƙara da zaruruka, mutane suna jayayya akan karatu. Kowa ya ce ni dai karatu na kaza kaza, inna gaskiya ni ba haka a karanta din, ni ba haka a kar. Sai aka zo aka ce ya Amirul Mu'minin, in baka riski mutane ba, ka sa a rubuta Qur'ani na gwamnati, ka aika wa manyan garuruka a daina jayayya akan Qur'ani. Sai ya sake kiran waɗannan mazaje a ɗauko wannan tsohon littafin nan da aka rubuta don zamanin Abubakar, a maida shi shine shugaba. Amma in an yi jayayya kan rubutun baki, takuri za a sa, ko taguje, sadi za a sa, ko sin, to a koma yadda Qurayshawa suka ce. To haka aka rubuta wannan Alkur'ani, aka rarrabarwa duniya, ba ƴaƴa ba wasali, ko guda bakwai ko guda takwas ɗin, ya riƙe nasa a hannunsa. Sannan ba ƴaƴa da wasali ba, zamanin Sayyidina Ali, sai wani yana karatu ya ce inna Allah bari'u minal mushrikeen, bai ce wa rasuluhu ba, sai ya ce wa rasuli. Sai wani mutum kawai ya ce kai Allah ba zai faɗi wannan ba. Sayyidina Ali ce ya kamata ai alamomi wa Qur'anin nan, ishkaru ma ashkara, duk abin da zai rikitar ai masa alama. Sai Abu Aswad ad-Duali almajlis, Sayyidina Ali sai ya koya masa yadda zai rika yi a bambance wasu wurare wanda za su wahalar. Ana nan ba ai sake yin komai ba sai zamanin Abdulmalik ibn Marwana, hijira tana da shekara 75, Hajjaj ibn Yusuf ya ce Qur'anin nan fa yanzu mutane sun yi yawa a jamawa, in ba yi masa dabaru ba, to za a bata shi, ba zai karantu ba. Dabaru za a yi masa, yadda za a yi kuwa a sa ya, a yi mata ƴaƴa guda biyu a ƙasa, ta a yi mata ƴaƴa guda biyu a sama, ba a yi masa ɗa guda ɗaya a ƙasa, nun mai ɗa ba shi ɗa ɗaya a sama. Fa ga yadda za a yi ta, ƙauna kai ga yadda za a yi da shi, zal ga yadda za a yi shi, zaira ga yadda, zadi shin mai ruwa, kowanne a yi masa ƴaƴa, a bambance tsakanin da mara ƴaƴa. Aka ba malamai wata huɗu aka ce su yi wannan aiki, kuma in sun gama su yi masa zango-zango. Aka kasa shi kashi 30, kowane kashi ana kiransa juzu'i, kowane juzu'i aka sa rabinsa izu, kowane izu aka sa rabinsa nusuf, kowane nusuf aka sa rabinsa rubu, kowane rubu aka sa rabinsa sumuni, kowane sumuni. Sai in an kirga aya guda huɗu, to sai a yi alaman kumsa ɗin na 5 ɗin na irin na Turawa, sai a sa kumsa, sai a ce kumsa wurin 5. To in an zo 10, to sai a sa o, shi ne kuri. To da haka aka yi Ƙur'anin, mutane suka ta suna faɗa duk waɗannan ai ƙari-ƙari cikin Alƙur'ani. An yi ƙari cikin Alƙur'ani, duk wanda ya ƙara wani abu, Allah ya tsala an ce shi, Allah tsine masa. Aka yi ta kakkashe mutane. wai an ƙara a ƙur'ani, kuma gaskiya ne ba ya'ya ba wasali ƙur'ani ya zo. A wannan zamanin ne aka yi ƴaƴa, aka yi wasali, aka yi waɗannan abubuwa duka. Ana nan sai lokacin ɗaɓɓi kuma ya zo, aka ce duk wanda ya ɗabba ƙur'ani kafiri ne. Ƙur'anin da mutum musulmi ba a yadda ya taɓa shi ba sai yana da tsarki, sannan za a sa shi kan ƙarfe, ƙarfe ta dukansa, duk wanda ya ɗabba ƙur'ani kafiri ne. Nan ko aka yi ta yi, aka yi da kyarmalai suka yadda aka ɗabba shi. Kuma aka zo wajen sa karatunsa cikin rediyo, nan ma aka ce duk wanda ya sa karatu a rediyo kafiri ne. Nan aka yi ta neman Shehu Ibrahim Kaura, suka zo nan garin a Kaduna, ya rubuta Al-Hujjatul Baligha a kan shigar da karatun ƙur'ani cikin rediyo. To waɗannan abubuwa kun ji yadda abubuwan da muhimman abubuwa wanda ba yi su a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wanda yanzu an ce ba za a yi su ƙur'ani ba gaba ɗaya babu shi. Yanzu aka ce a kawo mana ƙur'ani ba ƴaƴa ba wasali. To mu dai da muka haddace alhamdulillah, amma wanda bai haddace ba zai iya karantawa ba. Don a lokacin an kai Fatiha wani gari ana karantawa, da aka zo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, mai karatun zai ce ataka bi abdin wa ataka bi sab'in, sai wani yaro ce a'a ba haka bane baba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domin ka rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ƴaƴa, to da shi da ataka bi abdin wa ataka bi sab'in duk ɗaya ne. To irin wannan ne, saboda haka mutane zai su gane dole ne a kasa bid'a kashi biyar. Bid'a wajiba wanda in an kauda ita addinin gaba ɗaya babu shi. Yanzu aka ce kar a taɓa ƙur'ani mai ƴaƴa da wasali, bid'a ne, don ba a yi shi a zamanin annabi ba. Ina za ka samu wani ƙur'ani da ba ƴaƴa ba wasali? Aka ce a bar mai ƴaƴa da wasali, ai sahabbai sun gani, tun da a lokacin Anas bin Malik yana tare, sahabbai sun gani. To ƙur'anin da aka ɗabba dai kam da hadisin da aka kar kowa ya taɓa, duk wanda ya taɓa ya taɓa bid'a. Ƙur'ani in an ce kana karanta na ɗaɓɓi, ina za a samu ƙur'ani? Irinmu ne masu rubutun ƙur'ani ne. Yanzu yadda nake nan, yaushe zan rubuta a ƙur'ani ka karanta? To musulmi sun yi wa bukata ta yi wa, in ba injin ba wa zai isan ma mutane ƙur'anai? Ta ce in duk wanda ya karanta ƙur'ani a ɗaɓɓi ya zama bid'a, ya yi abin da babu shi a zamanin annabi, ya zama ɓatacce, bid'atu dalalatin, yaushe addinin zai samu? Aka ce kar a taɓa ƙur'ani wanda aka ɗabba, kar a taɓa littafin hadisi wanda aka ɗabba, kar a taɓa littafi kowane iri dai, in ɗaɓɓi ne to bid'a ne. Sannan a koma ce to wannan dai kun sani ya zama wajibi kenan, dole bid'a ce wajiba, dole a karanta ƙur'ani da ƴaƴa da wasali, dole kuma a karanta ƙur'ani ɗaɓɓi. In an ce ba za a karanta, addini ya rushe gaba ɗaya. To bid'a wajiba kenan. Bid'a wanda take tana da sunna muhimmiya, irin yanzu yadda muke karatun nan a rediyo da talabijin, bid'a ce. Amma tana taimakawa cikin addini, don annabi ya ce ballighu anni, ku taimake ni isar da aikin ubangijina. Yanzu yadda rediyo yake taimakon manzon Allah isar da karatun ƙur'ani a duniya, bakin malami kawai ba rediyo zai iya kaiwa? Ba zai iya ba. Tunda annabi ya ce ballighu anni, ashe dole kenan a yi karatu a rediyo, isar a taimaki manzon Allah, isar da aikin Allah ubangiji. Ake bid'a ne karatu a gidan rediyo, bid'a ne. Amma kuma bid'a sunna wanda take mai ƙarfi ita bid'a, don tana taimakon addini. Haka a cikin talabijin, haka cassette, a karanta karatu a cassette, a je a bude wa mutane wanda ba su yi lokacin da aka yi karatu ba, duk wannan bid'o'i ne. Amma bid'a wanda ba wa, in an ga bid'a, in an kauda ita, musulunci zai rushe gaba ɗaya, to ta zama wajiba. Ko kuma bid'a in an kauda ita, rukunin musulunci zai faɗi, ta zama wajiba. Yanzu ka gani, idan mutum yana da lafiya, yana da kuɗi, zuwa haji wajibi ne a kansa. Amma dole sai ya yi bid'o'i, ya je wani ofis a tambaye sunan uwarsa, sunan ubansa, a dubi fuskarsa da zane ko ba zane, da tabo ko ba tabo, a tambaye shi meye kabilarsa, meye tsawonsa, a haɗa waɗannan duk a rubuta, a ce wannan passport shi za ka riƙe, wannan bid'a ne. Bid'a ne wannan. Ko wannan bid'an babu shi ba za ka je haji ba. Kuma ayi maka tsago, ko ayi maka allura, a baka wani yellow card, wannan duk bid'a ne. In ba maka ba za ka je hajjin ba. Sannan ka hau mota zuwa inda filin jirgin sama, bid'a ne. Annabi bai hau mota ba, sahabbai ba su hau ba. Sannan ka je ka hau jirgin sama, bid'a ne. Annabi bai hau jirgin sama ba, sahabbai ba su hau jirgin sama ba. Duk wannan bid'o'i ne. Kuma akwai bid'a ma haramun, in baka sa wannan bid'a haramun din ba za ka hajjin ba. Domin ka sa kudinka cikin bankin riba, ka hada kudinka na halal cikin kudin bankin riba, haramun ne. Kaman ka zakkace wanda aka yanka da bismillah, ka kawo za a dafa sai aka hada da alade aka dafa tare, amma in ya nuna za a baka kazarka daban da romonka daban, ba za a baka alade ba duk namanka bane. In ka je jidda za a ware maka. To wannan haramun din nace ba za a yi shi ba, rukunin musulunci sai mu guda hudu ba haji kenan. Indai kace ba za ka sa kudi a banki ba, ba haji. To kaga ya zan wajibi kenan aikata wannan haramun din ma, saboda irtikabu akhaffu darrari. To yanzu misali mu'amalar banki, mu'amalar banki haramun ne, banki riba ba. To amma yanzu in ba mu'amalar bankin nan ba, ba za mu iya rayuwa ba kayan waje ba, ba za mu iya rayuwa ba mu kai kayan mu waje ba. Mai din nan da muke sayarwa sai mun kai waje muke sayarwa mu samu kuɗi. Sannan sai an sayo mana kayan injuna daga waje da abubuwa daga waje. To ba wani, ba wata gada da take hada ƙasa da ƙasa kuma sai banki. To in aka ce an daina aikin banki, kaga wannan ƙasa ba za ta rayu ba. To sai ya zama gashi haramun ne, amma aikata shi ya zama dole. Kamar dai misalin, wa yake son wuta jama'a? Ba ko babu ko? Wa yake son gidansa ya kwana ba wuta? To sharri ya zama dole. To muna jawo hankalin yara wanda suka soma karatu, ba su yi karatun ba, suke zagin addini, suna ce kaza 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 bid'a, ba san addini ba. Addini yadda aka jira shi nan dole haka za a tafiyar da shi, yadda malamai suka amshe shi wajen malamansu, wajen sahabbai, haka za a tafi da shi. Ba za a kawo su samari su sai sun canja addini abu kaza ba. Ba a taba cewa ga zikiri ya zama bid'a ba. Zikiri bai taba zama bid'a ba, ko a tsaye, ko a zaune, ko a kwance, ko da alwala, ko ba alwala, zikiri duk yadda ka yi shi da lissafi ba lissafi duk ba bid'a. Amma wai shi ma yanzu ya zama bid'a, saboda samari wanda su karatu ba suna yin wa'azi. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin. Wato ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi, wa ma ana ni dai ban san wani abu ba illa nadhirun, mai gargadi ne, mubinun, mai yin bayani. Ni annabi ne wanda ake mini wahayi in yi bayani, amma ni mutum ne kamar sauran ƴan uwa na annabawa, abin da aka ce annabi ya faɗa kenan.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل رأيتم كباني لاباري كشي موسى سباك لاباري يا رسول الله إن كان من عند الله ون القرآن دكوكا تيبكو يدد شيبا سهريني ko bokanci ne, ko waka ce, ko asabir lawalina ne, ko da kai da shi ba. To wai wannan littafin yanzu in aka tabbatar da shaidu sun zo sun tabbatar wannan littafin daga Allah yake ba, ya a tabbatar da shaidu, shaida na farko dai Allah, domin Allah ya ce lakinillahu yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun fa kafa billahi shahida. Ko da duk duniya ta ce wannan littafi da wannan manzanci naka ba gaskiya ba ne, Allah ya yi shaida ya tabbata gaskiya ne, dukkan mala'ikun sun tabbata sun san gaskiya ne. Shaidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu ulul ilmi, masu ilmi duk sun tabbatar ai kan manzon Allah gaskiya ne, addininsa gaskiya, littafinsa gaskiya ne. In kana min indillahi wa kafartum bi, sannan ku kafirce wannan littafi, kuma ya tabbata daga Allah yake. Wa shahida shahidun min bani Isra'ila, da yake ku ba malamai bane ku kurishawa, duk abin da ya faru sai su je su aika a nemo musu wani Yahude ko wani Banasare, sai su zo cito ku ne fa malamai, mu ba malamai bane kun sani, ku ka san annabawa, mu ba mu san annabawa kun sani. To wannan mutumin nan namu abin da yake yin nan, yana yin kaza yaya? To sai an tambaye su a ji labari, da yake su ba malamai bane. To an tambayi Yahudawa malamai, sun ce lallai abinda wannan littafi yake faɗa yana daidai da abinda ya zo musu cikin littafinsu, wato At-Taura. Wa shahida shahidun min bani Isra'ila, ana magana akan wannan aya don surar ta Makka ce, dukkan hemaye guda bakwai a Makka suka sauka, to cewa a nemo Abdullahi ibn Salam ya zo ya shaida a Madina, yake a Madina ya musulunta. To mai yiwa ne wannan ayar ta Madina ce aka sa ta a lokacin sa ayoyi cikin surori, ta Madina ce aka sa ta cikin wannan? Mai yiwa ne kuma sun nemo yadda suke nemo malaman Yahuda su yi musu fatawa, kamar yadda ya faru a yas'alunaka an ruhu li ruhi min rabbi, to suka nemo wanda zai shaida. Sannan inna Abdullahi ibn Salam ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka ya koma Madina, annabi ya kira Yahudawa ya ce ku ne malaman ƙasar nan, ku ka fi kowa sanin abin da nazo da shi gaskiya ne, to amma ina roƙonku don Allah kar ku zama awwala kafirin bihi, kar ku zama farko wanda suka kafirce wannan abu da ku fi kowa sanin wannan addini nan na gaskiya ne, ni gaskiya ne. Ya kira su, ya kira Nasara ya gaya musu haka. To a cikin su sai Abdullahi ibn Salam sai ya zago daga ganin manzon Allah ce wallahi wannan mutum da gashi baya kama da makareci, wallahi wannan fiska ba fiskar makareci bane, wannan shine mutum da aka faɗa mana littafin mu. Yace zan musulunta ya Rasulullah, amma Yahudu mutane mu ba su da kyau, ka boye ni, ka boye musulunci na, ka kira su ka tambaye ni wane ne ni, ka ji matsayi na tukuna a cikin su. Ni dai na yadda kai annabi ne, kai gaskiya ne, na imani da kai, amma mutane ba za su sani ba, ba za a gaya musu sai ka kira su ka koye ni ka tambaye su wane ne ni tukunna, waye ubana, yaya nake, yaya ubana yake wajensu. Annabi sai ya kira Yahudawa ya koye Abdullahi ibn Salam, kira su suka zo, ta suka zo ce kun san Abdullahi ibn Salam? Ce mun san shi ya Abul Qasim. Wai yaya yake ne a cikinku? Suka ce alimuna ibnu alimina, wato babban malaminmu kenan a yanzu, kuma babban malami ne, ɗan babban malaminmu na da. Haka ne, eh haka ne. Ya yake a wurinku babba ne abin darajawa ne, ɗan babba abin girmamawa? To madallah, Abdullah fito, ya fito ce to ni dai ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ni dai na tabbata gaskiya Muhammadu dinnan Allah ne ya aiko shi da wannan risala, shine muke karantawa a cikin littattafanmu. Annabi ce to Yahuda kun ji wannan Abdullahi sharruna ibn sharrina, mugu kenan a cikin danginmu, dan mugu, hasada, hasada kawai, banda hasada me zai sa irin wannan abubuwan da suke faruwa? Hasada. Allah ya ba mutane abun da ya ba su, kuma ku nema ku samu ga abu da yawa, sai ku rushe na wani ku yi naku? To shine in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Isra'ila, sai aka samu shaida daga cikin masu shaida manyan mutane su Abdullahi ibn Salam, suka yi shaida ala misri akan cewa lalle yadda Allah ya ce Qur'ani nan gaskiya ne, mu ma mun tabbatar Qur'ani nan gaskiya ne, daidai da abun da Allah ya aiko mana, kamu aiko da wannan. Fa amana, sannan shi Abdullahi din ya riga ya yi imani. Wastakbartum, ku ko kuka girman kai, kuka ki bin sa a cikin imani. Fa amana inna Allah la yahdi qawmal zalimin, hakika wannan ku azzalumai ne, hasara ta sa kun yi zalunci, kun yi zalunci, kun ki bin annabi, kun bi addinin sa, kun ki bin littafin, saboda hasada da zalunci, hakika kun yi zalunci. Sai aka yi samu watu zahir mudil mudmar, inna Allah la yahdikum, ko la yahdihim, sai aka ce la yahdi qawmal zalimin, Allah bazai shi yadda waɗannan mutane azzalumai wanda suka ƙaryata gaskiya annabi Muhammad, suka ƙaryata gaskiya Islam, suka ƙaryata gaskiya Al-Qur'ani ba.
Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna
فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فإذ لم يهتدوا به وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كافر سنت أي محمد دا الدين انسى دا لتاف الناس دا ولي ببن أبو نين الهيري أي دا موني زا أغني غبا غبا مومن ينغري da mu za a gani a ciki gaba gaba, ba talakawa yara miskina irin waɗannan ba, irin mu ne za a gani gaba gaba. Lau kana khairan ma sabaquna ilayhi, ai da wani abu ne na alheri da waɗannan ba su riga mu cikin sa ba. Wato su manya kenan, su Walid bin Mughira, su Urwa bin Mas'ud, su Abu Jahl, manyan gari, manya wajen dukiya, manya wajen shahara, manya wajen jama'a, manya wajen karbuwa a wajen mutane. To ma su yaquna ilayhi, da ba su riga mu karban wannan addini ba, da ba su riga mu runguman shanin Annabi Muhammadu ba, da wani babban alheri ne. Law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa idh lam yatadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim. Da yake basu gane littafin ba, basu gane annabcin ba, basu gane addinin ba, abinda suke kare kansu da shi ifkun qadim, wannan ƙarya ne, wannan ƙarya ne, ƙarya ne bai yiwa, ƙarya ne, ifkun qadim, babban ƙarya, tsohuwar ƙarya kenan. To makamin mai hasada jahili kenan, an faɗa shi ƙarya ne, ƙarya ne bai yiwa. Wa idh lam yatadu bihi, tunda yake dai basu gane annabcin ba, basu gane musuluncin ba, basu gane ƙaryan ba, Allah ya musu hijabi da girman da suke da shi, basu sallama ba, to makamin su haza ifkun qadim, wannan ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya, tsohuwar ƙarya kenan. Dama kullum in an duba cikin littafin Shehu Dan Hodiyo, ana kiransa Sirajul Ikhwani, ya sifanta babbar ƙarya ce, ƙarya ce, ƙarya ce.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا
كتاب إلى الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كامن سوكر ونا القرآن كامن كزو يا رسول الله دون لتابن الله أكي حكمتي كامن النبي يزو صلى الله عليه وسلم تنلوك تند أكا أيكو النبي موسى أكا باشي التورا تودغنان هرزوى النبي إيسى دا التورا نأكي حكمتي كودك أنبا النبي داود زبورا تواماري التورا نأكي حكمتي. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yaqum bi an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bastufizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. Tun daga zamanin Annabi Musa, duk annabawan da suka biyo bayan Annabi Musa, to littafin na at-taura da shi suke aiki, ko sune aka ba su kiyaye wannan littafi. To bambancin littafin mutane kenan da littafin mu. Littafin mutane Allah ya ce ya ba da ya sa kiwon sa a hannun mutane, limastufizu istufizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada, amma namu Allah ne yake kiyaye shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. To kamun alqur'anin ka yazo littafin Allah da yake bayan kasa shine at-taura, wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahama shine littafin jagora, shine littafin shari'a, shine littafin rahama, banda wurin da malaman yahudu suka sossoke, banda inda suka babbata, banda inda suka yi rage suka yi ƙari. Na taɓa karantawa cikin wani Bible wanda aka rubuta da Arabci, mai rubutu ya ce na soke wajen lokacin da nake gyaran, nake duba wannan littafi, na canja abubuwa 23 a ciki, don abubuwan da aka fara ba su dace da girman Yesu ba. Na canja abubuwa 23 don abubuwan da aka fara ba su dace da girman Yesu ba. To kaji su suna canjawa abubuwan da bai dace da son zuciyarsu ba, amma namu ba dama. Wa min qabli kitabun Musa, kamun Qur'ani littafin Annabi Musa ne, imaman shine shugaba mai yin hukunci, wa rahmatan shine rahama, wato shari'a. Wa hadha kitabun musaddiqun lisan arabiyyan, ga wannan littafi ko yanzu ya zo ya gaje dukkan littattafai. Wa anzalna alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muhaiminan alayhi. Yanzu dukkan hukunci na duniya wanda ya zo daga Allah tun da na zamanin da har kowanne ma ya dawo cikin Alƙur'ani. Yanzu duk abin da aka gani na cikin Alƙur'ani, in an karanta at-taura, to yadda Ƙur'ani ya faɗa nan shi za a bi shi ne gaskiya. Duk abin da aka karanta a cikin Injila, yadda Ƙur'ani ya faɗa shi ne gaskiya. Haka Zabura, haka kowane littafi. Yanzu shi littafin Ƙur'ani shi ke gadin dukkan littattafai, yake hana su ɓaci. Duk wuraren da suka ɓace waɗancan littattafai a cikin Qur'ani yake gane kuskuren inda aka babbata ɗin. Lisanan arabiyyan, ko da yake shi ya zo da harshen larabci ne, ba kaman at-taura da injila ba. Litunzira alladhina zalamu, an baka wannan littafi ne litunzira, domin
kayi gargadi wa allazina zalamu wa'annan da suka yi zalunci suka bauta wani Allah inna shirka da zulmun azim duk wanda yayi tsafi to yayi babban zalunci da ba kamar sa to kai wa waɗannan azzalmai masu tsafi kai musu gargadi ku bushire sannan kai albishir lil muhsinin da mutane masu kyautawa wanda suka yadda da wannan littafi kai musu albishir sun zo mutanen kirki Allah yana ya aje musu aljanna da rahama da yadda wanda suka ki kuma suka kafirce masa to sun zama kafirai sun zama azzalmai kai musu gargadin abin da zai same su na azaba
innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun
innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun su wadanne ne annabi zai wa albishir din ko mushiril musyin din masu kyautawa din al-ihsan an ta'budu allah ka annaka tarahu ihsan akwai na luga akwai na istidain hadisi ihsan dai wa asinu innallahi bil musyin ku kyautawa kowa allah yana son masu kyautawa ku kyautawa komi har dabba manzon allah sallallahu alaihi wasallam karka azabtar da ita har dabbar da zaka yanka in dai wukar bata da kaifi ka je ka ka wato karfe kai bi don ta mutu da sauri karkai mata azaba ku kyautawa komi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle mutane balle wata rana kare yana lallage a bakin rijiya isuwa ta dame shi sai wata karuwa ita ma ta rago suna neman ruwan da ta sha ruwan sai ta ga karin ta ji tausayin karin sai ta dauki huffinta ta ciza ta fada cikin rijiya ta je ta ciko huffinta ta fito tana kama har ta fito sai ta ajiye wa karen karen ya sha da karen ya sha annabi ya ce da karen ya sha sai Allah ya yi wa karen godiya kuma ya ce ya yafi wannan karuwar ya maida ta mutum ya kirki daga rannan sai sahabbai suka ce yanzu ashe kare ma in an masa abin kirki za a samu lada annabi ya ce fi kulli zi kabidin rabbatin qiratun a duk wani abu mai danyen hanta in kai masa alheri Allah zai baka lada to wannan ka'idar musulunci kenan ka kyautawa komi ka kyautawa kowa wa asinu innallahi bil muhsinin ko qulu lin nasi husnan ko kowa ka gaya masa magana mai kyau kowa ka aikata masa mai kyau ka'idar musulunci kenan komi ka aikata masa mai kyau sai dai in ya cuce ka to ko ka yabe ko ka rama in zaka rama ko daidai da yadda aka yi maka amma in na ihsani ne na istilahin hadisi to wanda ya kai makami na uku kenan islam iman ya kai maqamul ihsan anta abudallaka annaka tarahu wa bushri albishr ya tabbata ga musulmi masu kyautawa tsakanin su da bayin Allah masu kyautawa tsakanin su da Allah tuwa ne ne innal ladina qalu rabbudallahu thumma istaqamu wadanda suka ce ba su da Allah ubangiji abun bautawa sai Allah guda dai shi kadai sun mastaqamu kuma suka tsaya daidai akan shari'ar Allah innal ladina qalu rabbudallahu thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا والله استقاموا على الطريقه الاسقيناهم ماء غدقا وند سكاي استقامه امقام الاسلام سكاي استقامه امقام الايمان سكاي استقامه امقام الاحسان دون استقامه تمقام الاسلام ابو ري 10 11 كو 12 istiqama a cikin maqamul imani kuma karban dariqun waliyyi da zikiri wa Allah istiqama ara dariqa ce istiqama kuma ta ihsani anta abudallahi annaka tarahu karibu da komi ka kama Allah shine istiqama akan maqamul ihsani innal ladina qalu rabbuna thumma istaqamu suka tsaya daidai akan shari'ar Allah fala khawfun alaihim wannan kan babu tsoro gare su wala hum yahzanuna babu bakin ciki gare su duniya da lahira ba su da wani tsoro ba su da bakin ciki in ma dai wani abu ya same su mai muni sai su tuna wannan abu da ya zo musu daga ina ya zo nan da nasarci daga Allah yake to wannan abu mummuna da ya zo daga Allah dai ko Allah ya yi shi ne don wani abu mummuna da na yi Allah ya yi mini shi ne don ya yi mini ga ko kuma Allah yana so ya hauda ni wani matsayi na bayin Allah ibadata ba ta isa ta kai ni ba ya jarrabe da wannan jarraba don in yi haƙuri ya hauda ni wani makami kaga ya zama alheri kenan ajaban li amri almu'mini amru kullu khairun idza sabadu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idza sabadu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamakin al'amarin mu'mini da yadda aka juya shi alheri ne idan ya ji dadi ya gode wa Allah Allah ya kara masa la'in shakatul ladina nakum ko kuma ya sha wahala, ya sha wuya, ya yi haƙuri, ya roƙon Allah, Allah ya bashi lada, inna wa fassara rajulun bi ghairi hisabin, Allah ya bashi lada ba iyaka. Kaga shi tun daga duniya babu tsoro, babu kin ciki, tun da ya san komai daga Allah yake, iya je lahira kuma ba tsoro, babu kin ciki.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون ما سوانا إيرن حالي دوانا إيرن أيتي أولئك ودنا سوني أصحاب الجنة ما أبوتا شقاء الجنة كينا shiga aljannan nan jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon alherin da suke aikatawa ne fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu saboda aikin da suka yi ne sun bi umurnin Allah sun kadaita shi sun bi umurnin sa sun bada farillai sun bi umurnin sa sun nisanci haramun to wannan aiki shine sakamakon su da aka saka musu da aljanna amma da falala Allah
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
ووصي الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبنجي يا سوك الدورنا آية أكل سيدنا أبو بكر ومن أنفدي مسلمي ونسوك قسكة من زوء الله تشيني فارق الله idan an yabe su an ce ulaika ashabul jannati musinina ashabul jannati to shine a gaba shi zai fara bulla to sai ka saukar da wannan aya a kansa wa wasiyana al insana mun yi kowanne dan adam mun masa wasiya musamman Abubakar bi walidayhi ya kula da iyayensa kowanne dan adam mun masa wasiya ya kula da iyayensa daga ya bauta wa Allah to ya dawo ya bauta iyayensa وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كذلك الله كوتا إيا ينكو وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واتو الله يا ينكو هكونشي كركو بوتا قواسيشي باين ننكو كوتا إيا ينكو عند آيسك زوكم وانا كما يد دلوك جنداك أقيم الصلاة ذات وآت الزكاة دلوك جنداك الله ذات ورسوله to haka kuma in an ci abauta wa Allah kada ita zai kyauta wa iyaye musamman kowane mutum balle fa sayyidina Abubakar domin a cikin sahabbai duka shi kadai ne uwarsa ummul khair musulma ce babansa Usman Abu Quhafa musulmi ne matansa dukkan su bi musulmi ne ƴaƴansa dukkan su musulmi ne maza da mata shi kadai ya samu wannan a cikin dukkan sahabbai babu wani bangaren sa da yake waje radiyallahu anhu Allah ya fifita shi da wannan wasu ne sai wa da husnan hawaratu ummu karan wa zadu karan abin da ya samu ka dora wa dan adam ya girmama iyayensa ya musu biyayya bari ka ji abin da uwarsa ta shaka mun ta same shi hawaratu ummu karan uwarsa ta dauki cikin sa a dole a cikin wahala amai ne rashin bacci ne kincin wannan abu ne neman cin wancan abu ne haka dai babu ba kwanciyar hankali har cikin ya girma idan ya girma kuma nauyi zama wahala, kwanciya wahala, tashi wahala, zama ko komai dai a cikin wahala saboda ciki yayi nauyi. Lokacin da bai nauyi ba, amai, rashin cin abinci, rashin bacci, kwadayin abubuwa haka dai, to in ko yayi nauyi babu jin dadin kwanciya, babu jin dadin zama, babu jin dadin kowane hali. Hamaratu ummu karhan wa wada'tu karhan, ana cikin wannan hali har ta kai lokacin naƙuda, to nan fa za a zo kusar tsakanin duniya da lahira kenan. Sai ta shiga wani tsakanin duniya da lahira, ita ma bata san inda take, duniya ne za ta saura ko lahira za ta je, in naƙuda ya zo bata san inda za ta ba. Haka mutanenta, tai ta wahala ba domin Allah Ubangiji mai rahama ne da yake mantar da mata yadda ake wahalan ciki da yadda ake wahalan aihuwa, ba don Allah yana sa rahama ya mantar da su ba wannan wahaloli, kuma ya sa sha'awar su ta yi yawa tafi na maza ba, da in ta yi aihuwa da za ta zaki ɗaukan ciki ba saboda wannan azaba. Amma da yake Allah mai rahama ne, yana son a raya duniyarsa da jama'a, sai ya mantar da mata wahalan ciki da wahalan aihuwa, wahalan naƙuda, kuma ya sa musu sha'awa fiye da ta maza, sai su zaki ɗaukan ciki. To wannan wahala da ɗan adam uwarsa ta sha masa, hamayatu ummu karhan, ta ɗauki ciki a dole cikin wahala, wada'tu karhan, ta haife cikin wahala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan, da ta haife shin kana tsammanin ta huta ne, ai da ta haife shin ma ba bacci, kuka kenan bata yi bacci ba, me ya dame shi, me yake damu, a nemo masa magani, me yake damun sa ne, ta kwana ba bacci yana kuka, tai kashi tai fitsari yana wanke, yayi kashi yayi fitsari tana wankewa, tana wahala da shi har shekara biyu kamun ta yayi shi. Allah ya ce wurin takaita muku maganan, wahalar ta tun daga daukan ciki da wahalan ciki da wahalan nauyin ciki da wahalan naƙuda da wahalan shayarwa har zuwa yaye wata 30. Bata ajiye shi yayi rarrafe, ya huta, ya ci abinci, ya huta, ta huta, ya huta ba sai da tai wata 30. To nan sai aka samu wannan ayar lahaqafi kenan. Ayar Baqara tana ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, mata wanda aka sake su da ciki za su shayar da ƴaƴansu har shekara biyu ga wanda yake so a cika masa shekara biyu din, kaga shekara biyu na yayi kenan. To ta Luqman kuma da tace ayar Luqman ta ce wasil insani biwalidayhi hawaratu ummu waran ala wahan wa fisaluhu fi amaini. To sai aka duk da ayoyin nan guda biyu sun nuna tafsirin cewa yaye dai daga aihuwa zuwa yaye shekara biyu. To sai aka samu rikici zamanin Sayyidina Abubakar, wata mace ta tare gidan miji wata shida sai ta aihu, sai aka rasa yadda za a yi, mijin ba ce ba cikinsa ba ne, mijin ne zai ce wata mu shida kadai, sai aka rasa inda za a dangana wannan yaro. To in fa ya zama daga zina aka samu wannan jiban jefe ta za a yi ta mutu, kaga musulunci ya yi asara, kuma an ɓata sunansu, sunan danginta, ya za a yi, ya za a yi. Aka tambayi duk sahabbai wa san wannan hukunci suka yi, ba wanda ya sani, aka rasa wanda ya sani, Sayyidina Abubakar ne ko Sayyidina Umaru ne? Sayyidina Umaru. Sai ce a nemo mini Sayyidina Ali. Da aka nemo Sayyidina Ali, aka gaya masa magana, ce ai mijin bayan nan mai wata shida shine da ɗan. Sai suka ce to sai ka faɗa mana inda ka samu abin, ko hadisi ko Qur'ani, ko za mu yadda, sai ka faɗa mana. Yace ai a Qur'ani ne yayi. Ubangiji ya ce wasil salima di huzan hawaratu ummu karhan wa wada'tu karhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, tun daga ɗaukan ciki har wahalan ciki har aihuwa har yaye, in ka haɗa wata 30 ne. To wata ayar kuma ta ce wal walidatu yurdina hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, wato shekara biyu ake yi a yaye. To a cikin wata 30 in an ɗebe shekara biyu wata nawa zai saura? In an ɗebe wata 30 cikin shekara biyu wata 6, to shi kenan ya isa ashe. Ashe ya isa, ya isa zaman ciki. An ɗebe wata 24 a ciki, sai aka bar wata 6, tashe ya isa. To shi kenan, tun daga rannan musulunci ya ɗauka, idan mace ta tare gidan mijinta ta haihu bayan wata 6, ɗansa ne haram. Sai dai in ya kawo wata 6, to sai a nemi inda za a kai shi. amma inda ya kai wata shida to ɗansa ne. Kuma a cikin mazhabar Abu Hanifa, wato idan mace ta shekara biyu ta aihu, wato mijinta ya yi tafiya ya shekara biyu a can ya dawo kenan, sai aka ce ai matarsa ta aihu jiya, to ɗansa ne don shekara biyu, ai cikin ne ya kwanta shekara biyu. To sai zamani sai na amma shi Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal sun ce su shekara hudu ne. Imam Malik shi kuma da kansa ma shi ma ya yadda shekara hudu ne, amma daga baya ce ya yadda shekara biyar. To an samu, yace ya samu labarin akwai wata mace mai aihuwa, kullum in ta ciki sai ta yi wata hudu kamun ta aihu, ta haifi yaya uku, ya ga wannan. Saboda haka shi wata hudu, shekara hudu wannan mudarrisu amri, shekara hudu wannan abu ne ya tabbaci a wurin Imam Malik, domin shi kansa ya zauna shekara uku a cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi. Shi Imam Malik an haife ne shekara, hijira tana da shekara 93, to shekara uku ya yi a cikin ciki aka haife shi. To akwai waɗansu mazhabin da suka ce ai mun taɓa gani a Yaman wata mace ta yi ciki har shekara bakwai kafin ta aihu, to shi ma dai an riskar da shi. Amma dai shekara biyu, shekara uku, shekara hudu har zuwa shekara biyar, wannan duka tabbatacce ne. Wa hamlu fi zalika salasuna shahran hatta idza balagha shuddahu, har lokacin da ya kai karfin sa, shi dan adam lokacin da ya kai karfin sa, kaiwa karfin sa yaushe ne? Tsakanin shekara 30 zuwa shekara 40 shine bulugul ashuddi. Domin idan mutum ya kai shekara 40, to lokacin ne hankalinsa na jikinsa ya cika, karfinsa na jikinsa ya cika kenan, sai dai raguwa. Amma karfinsa na hankalinsa yanzu ne ya soba yin karfi daga nan har zuwa tsufa. Saboda haka ne ake aikan manzanni sun kai shekara 40 ake aikan su, sai dai wanda abinda ba a rasawa kadan-kadan. Annabi Isa bai kai 40 ba, aka aike shi tun yana yaro, amma bai soma aiki da aikan ba. Ran da aka haife shi ma ce inni Abdullah atay kitaba wajen nabiyan, ran da aka haife shi ma farkon maganar sa kenan Annabi Isa ce ni bawan Allah ne. Da aka ce uwarsa ta zamo shi dai a dandali ta yi cikin shege, auzubillahi, inji Yahudawa, sai Allah ko ya ce mata duk wanda ya tambaki nuna shi, ki ce a tambaye shi. Suka ce ya za mu tambaye yaro a cikin tsumman jego, a tambaye shi dai. Ta nuna tana azumi ba ta magana, sai ce inni Abdullahi, ni dinnan bawan Allah ne, a tayyin kitabu Allah ya ba ni tafi injila, da sannu za ku gashi daga nan zuwa shekara 30, wajara ni nabiyan, kuma Allah ya sanyi ni annabi ne. A ran da aka yi yake faɗin wannan magana, wajani mubarakan, ya sa ni mutum mai albarka, aina ba ku duk inda nake, Annabi Isa kenan. Annabi ya yi tun yana karami, Allah ya aike shi. Annabi Yusuf yana shekara 18 aka aike shi ya zama annabi. To amma sauran annaba yawanci nadiri ne, wannan wannadiru la yuqasu, 40 ake aikan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam aika ya zo masa yana da shekara 39 da wata 6 a cikin watan azumi, amma bai iso hannun sosai bayan wata 6 lokacin da zai cika shekara 40 a Rabiul Awwal. Wasiyan lisani bi walidayhi husnan hamaratun mukaran wa zadu karha wa hamlu fi salu 30 shahra hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan, lokacin da yake shekara 40. Qala rabbi uzini ashkuru ni'mata allati an'amta alayya. Sai na bakar lokacin da yake shekara 40, musulunci ya shekara 2 kenan a lokacin, domin shekararsa 18 ya hada bokantaka da annabi. Lokacin annabi ya da shekara 20, suka sake shekara 20 tare, annabi ya da shekara 40, shi ya da shekara 18 annabci ya zo ya musulunta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya kai shekara 40, to musulunci ya da shekara 2 kenan a lokacin da yake faɗin wannan magana. Rabbi auzini a ashkura ni'mata allati an'amta alayya, sai yana roƙon Allah, ya ce Allah ka yi mini alheri da yawa, Allah ka yi mini ni'ima da yawa, Allah kai ka kimsa mini godiyan wannan ni'imar da kai mini, ka kimsa mini ita, ka sa mini himmar godiyarka. An ashkura ni'mata allati an'amta alayya, in gode ni'ima ta da kai mini ita, babban ni'ima, ni ne farkon musulmi, farkon mumini, ni ne surkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu kamarsa, ni ne abokin manzon Allah wanda babu kamarsa, ni ne wanda uwarsa musulma, ubansa musulmi, ni ne wanda ƴaƴana maza da mata musulmi. Allah ka yi mini alheri da yawa, ka kimsa mini godiyarka. Anashkura ni'mata allati an'amta alayya wa ala walidayya ni'mar da kai min ni da iyaye na guda biyu wa an amala salihan tardahu Allah ka sa mini himmar aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi wa na wa salihan tardahu wa asli fi zurriyati ina roƙon Allah Allah ka sa mini salaha cikin zurriyata Allah ka sa zurriyata ta zama salihar zurriya inni tubtu ilayka ni dai na tuwo maka in ji Abubakar wa inni ni dinnan minal muslimin ana daga cikin musulmi alhamdulillah to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya biya bukatun mu Allah ya karwa musulmi Allah ya karwa musulunci Allah ya karya kawaici Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke nema Allah ba mu rahin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam ga musulmi maza da mata rayu da wadatuwar barka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu rahin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله